بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا مسلمي gaisuwa ta addinin musulunci gare mu gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan bigire mai albarka, baitu min buyutillah, masallacin gwallaga da ke nan birnin Bauchi, domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa. Yau asabat 20 ga watan safar shekara 1440 hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, 17 ga watan 9 shekara ta 2022 miladiya. Muna karatu a cikin suratul Baqara. A makon da ya gabata mun karanta aya guda, ayar atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Yau za mu dora daga nan da yardar Allah. Mai Allah ya ce,
a'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Na'am.
Bismillahir rahmanir rahim. Wasta'inu bis sabri was salah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبنجي من أوكتين سركية كما كنت مكو تهنير حقولي دين سلا، وإنها كما لليئتا لكبيرة منويتي إلا على الخاشعين، سيدي أكان ماسوس أورون الله. Allah ya ce a cikin wannan aya shi gaba da magana ga banu Isra'il, wanda kuma wa'azin ba su kadai ya shafa ba, ya shafi ga duk wanda ya ji daga al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa ya kawo wawul afaf wasta'inu, bayan tun a baya ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al'alamin, sai ya ci gaba har zuwa nan wasta'inu bis sabri was salah. Bima'anansa, utlubul auna min rabbikum fi jami'i ahwalikum ad-dunyawiyyati wad-diniyyati bis-sabri was-salah. Ku nemi taimako da agaji daga wurin Allah akan dukkan al'amarin da ya sha muku kai, na al'amarin addini ko al'amarin rayuwa. Ku rika neman taimako da agaji a wurin Allah ta hanyar yin abubuwa biyu, za su sa ku samu sauki da taimakon. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne as-sabr, haƙuri, was-sala, da sallah. As-sabr ma'anansa a lugha shi ne al-inshibas ko kuma al-imtina, kamewa daga wani abu. Don haka ne fassararsa ta wurin malaman shari'a ta yi kama da ma'anarsa a lugha, bi ma'ana hafsun nafsi anil jaza'i fi hukmi Allah ta'ala wa hamluha ala ta'atihi. Mutum ya rike zuciyarsa ko ya rike ransa, ya hana ta yi fushi da hukuncin Allah, kuma ya dora ta akan tabi Allah. ya hana zuciyarsa, ya rarashi zuciyarsa, kar ya barta ta rinka fushi da yawan damuwa akan abinda Allah ya hukunta wanda dole ya faru. Sannan kuma mutum ya dora zuciyarsa, ya biyar da ita, ta bi Allah kuma ta yi da'a wa Allah, ta yi haƙuri ko da ba hakan take so ba, ta yi hakan ya zama shine abinda take so. Wannan shine ma'anar as-sabr a istilahin shari'ar musulunci kenan. As-sala ita kuma mun san ma'anarta shine bautar Allah, wannan da muka sani ta hanyar ruku'u da sujada, wanda take da keɓantattun lokuta da kuma keɓantattun hukunce-hukunce. Wannan shine as-sala. To Allah yace ku riƙa neman taimakon Allah ta hanyar as-sabr da kuma as-sala. Waɗansu malamai suka ce asalin gundarin ma'anar shine ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri asali wanda muka sani ɗin nan, sannan ku nemi taimakon Allah ta hanyar addu'a shine as-sala. Domin as-salatu tana zuwa da ma'anar addu'a, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, bima'ana ud'u lahum, kai musu addu'a. To kaga ma'anar as-sala shine ku yi karewan haƙuri kuma ku riƙa yawan addu'a. Duk abin da ya same ku na matsala da damuwa, ku haƙura ku jure, ku roƙi Allah sauƙi. Kar ku rinƙa maida al'amarin gyara da kawo sauƙi idan akwai tsanani ga kawunan ku, don ba za ku iya ba. Ku haƙura da halin da kuke ciki, sannan ku roƙi Allah. Ku kuma ku haƙura ku hana zuciyar ku yin ba daidai ba, sai ku yi ƙoƙarin yin daidai ɗin. Amma ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar addu'a, don duk yanda kuka yi daidai da duk yanda kuka yi ya dace, ba dole bane ku samu sauki sai in Allah ya yarda. Don haka ku ku yi haƙuri, sannan kuma ku nemi Allah ya agaza muku daga ɓangaren ku haƙuri. Haƙuri shine ku danne zuciyarku kuma ku yi abin da ya dace da gangan jikinku. Sannan kuma ku roƙi Allah, shine ma'anar ista'inu bisabri wassala, sai ku samu wato warware matsalolinku na addini da warware matsalolinku na rayuwa. Wasu malamai suka ce ma'anar wasta'inu bisabri wassala shine ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar haƙuri, wannan da muka sani, da kuma yawan yin sallah. Yawan haƙuri da yawan sallah yana jawo wa al'umma samun sauƙi a cikin al'amura, saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin kawo tallafi da tanyo ga masu haƙuri. Wa bashshiris sabirin, ya ce ai musu albishir, alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Doka idan akai haƙuri zai sa Allah ya kawo sauki komin wahala. Idan akai haƙuri, Allah zai kawo al'amuran addini su tafi daidai, ko da suna tafiya akwai cikas ga mai yin sa. Sannan kuma ku riƙa yawan yin sallah, domin sallah tana kawo sauki a abin da yake da wahala. Sallah tana kawo agajin Allah inda wahala take. Wannan shine ma'anar wasta'inu bisabri wassala. Ku fara da salloli na farilla, ku cika su, sannan ku kiyaye salloli na nafila, ku dora su a kai. Wannan yana sa Allah maɗaukakin sarki ya kawo muku sauki, domin la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba fa idza ahbabtuhu, zuwa ƙarshe. Kaga yawan sallah na nafiloli zai sa Allah ya kaunace ku. Idan Allah ya so ku kuwa, ba wanda zai iya tinkara ku da wata musiba kuma ya ci nasara. Wannan shine ma'anar ista'inu bisabri wassala. Fassara ta uku tace fassarar Mujahid, yace ma'ana as-sabru anan shine as-sawm. Ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar azumi, ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah. Waɗannan abubuwa guda biyu ba abin da ke sa Allah ya taimaki mutane kamar su guda biyu. Shi yasa duk wanda ya gane wa sirrin neman agajin Allah a cikin dukkan al'amuransa, to zai kula da bayan azumi na farilla ya rinka azumin nafila. Za ga Allah yana kawo masa sauƙi a abubuwa da yawa. Sannan kuma duk wanda ke neman sa hannun Allah a dukkan al'amuransa, ya kula da yawan sallah, don ba abin da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar sallah. Aqrabu ma yakunu al'abdu li rabbihi wa huwa sajid. To kaga sallah ita take sa a yi sujada kuma a samu kusanci zuwa ga Allah. Shi yasa Allah ce wasjud waqtarib, ka yi sujada don ka samu kusanta zuwa ga Allah. To sai ya ce ma'anarsa ku nemi taimakon Allah ta hanyar ku rika yawan yin azumi na farilla sannan ku yi nafila, ku rika yawan yin salloli ku kula da su na farilla sannan ku dora nafila. Sannan yace saboda azumi tana koyar da hafsun nafsi ani shahawat, sallah kuma tana koyar da hafsun nafsi anil fahsha'i wal munkar. To idan aka samu waɗannan guda biyu, kaga ko ba kai ba matsala, ka raba kanka da ash-shahawat waɗanda su ne hanyoyin shaitan da ke raba mutum da Allah, ka samu sila kai tsaye ga Allah, sannan kuma ka tsare kanka ta hanyar sallah, wato ta dalilin wato zai sa ka gujewa ko ka rabu da, domin sallah za ta zo maka garkuwa da hana ka alfasha da munkari. Duk ko inda aka ce an magance alfasha da munkari daga mutane, to Allah zai kawo musu sauƙin al'amura. Shi yasa yace wasta'inu bis-sabri was-sala. Ibn Jarir ne Tabar yace duk inda kaga an samu fassarori 2 3 4 akan aya, kuma dukkan su suna iya gaskata ma'anar ayar, daga kaji ya shiga ranka, wancan ma ya shiga ranka, to ka hada su duka wa aya. Don haka dukkan waɗannan suna iya shiga. As-sabr was-sala haƙuri na asali da addu'a, as-sabr was-sala haƙuri da yawan yin sallah, as-sabr was-sala azumi da sallah, duka sun shiga ciki. Ya Allah yake wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kafin nan Allah ya ce ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah, ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri. Tayaya ne ake neman taimakon Allah ta hanyar haƙuri, taya kuma ake neman taimakon Allah ta hanyar sallah? Wannan zai zo mana a nan gaba kaɗan. Allah ya ce wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, tabbas ita tana da nauyi, bi ma'ana la sakilatun wa shaqqatun wa 'azimatun, ita sallah din nan tana da tsanani da nauyi da takurawa ga mutane, illa 'alal khashi'in, sai dai ga masu tsoron Allah. Al-khashi'in shine al-khadi'in, waɗanda suke kaskantar da kai, al-mutadallilin, waɗanda suke da saukin kai gaban Allah madaukakin sarki, shine ma'anar al-khushu', shine al-khudu' wa tadallul lillahi azza wa jalla. Don haka waɗanda suke tsoron Allah su kan sallah ba ta musu wahala, amma waɗanda ba sa tsoron Allah suna ganin wahala a wurin sallah. Shine ma'anar wa innaha lakabiratun, lakabiratun bi ma'ana la shaqqatun ko kuma la 'azimatun. Shi yasa Allah yace kaburat kalimatan takhruju min afwahihim bi ma'ana azumat. Shi yasa Allah madaukin sarki yace kabura 'alal mushrikina ma tad'uhum ilai, kaga ya musu takula kenan. Don haka zai abu ne mai nauyi da wahala sallah a wurin mutane in ba masu tsoron Allah ba. Wannan ai a zahiri kowa ya sani yadda sallah take da wahala a wurin wanda baya jin tsoron Allah, amma mai jin tsoron Allah zai ga sallar ita ce ma nutsuwar, sallar ita ce sauƙin. Lokacin da ya ji tsanani sai ya yi sallah, sallah sai ta sa ya ji sauƙi. Lokacin da ya ji wato abubuwa sun rikice sun cakuɗe mata na al'amuran duniya, sai ya yi sallah, sai ji abubuwan sun warware. Amma wanda baya tsoron Allah, yawan yanda ya je sallah, yawan yanda zai ji gaba ɗaya a takure yake, yana sauri-sauri a gama ya fita, yana Allah Allah a haɗa sallah guda biyu saboda ya je ya harkarsa. Wa inna hala kabiratun illa 'alal khashi'in, Allah yake masu tsoron Allah su ne waɗanda za su ji suna son sallah kuma suna so a maimaita wata. A nan da Allah maɗaukin sarki ce wa innaha, kuma ita wannan damirin yana komawa kan waine ne? Yana komawa kan azumi ko yana komawa kan sallah ko yana komawa kan duka biyu? Wasta'inu bis-sabri was-sala, sai kawo as-salatu kun, kafin ya ce wa innaha. To yanzu haƙurin shi baya da wahala a wurin masu tsoron Allah, a wurin marasa tsoron Allah shi ma yana da wahala. To me yasa aka ce wa innaha, kuma dabirin ba a ce wa innahuma ba? Waɗansu malamai suka ce saboda Allah yana magana akan sallah ne, wa innaha lakabiratun, saboda ya yi kama da dama Allah maɗaukakin sarki ya ce qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, kaga illa 'alal khashi'in. Sannan suka ce Allah ya ce munafiƙai dama sallah tana ba su wahala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu fusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafiqai ba sa son yin sallah, sallah tana musu wahala. Kaga wa innaha lakabiratun illa 'alayhim, ay illa 'alal khashi'in, wa innaha lakabiratun 'alayhim li'annahum almunafiqun. Waɗansu kuma suka ce a'a, wa innaha dinnan tana madadin duka biyun ne. Amma saboda sauki na larabci, idan aka dauki, idan aka samu abu biyu, sai damirin sai ya koma ga wanda ya fi muhimmanci a ciki, kai kuma sai ka kaddara ka ce to wanda ma ya shiga balle wancan. Ina fata an fahimta. Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim, ma'anansa wala yunfiqunahuma. Allah madaukakin sarki ya ce waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma, bai ce ayatayi ba. Sannan kuma akan irin wannan ne Allah madaukakin sarki ya ce yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu, bayan kuma ahaqqu an yurduhuma, saboda yace Allahu wa rasuluhu. Wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, kaga kuma biyu ya fada. To suka ce a larabci ana iya kawo abu biyu, sai a kawo damiri guda ɗaya sai wakilci sauran. Haka wa innaha lakabiratu, yana nufi wa innahuma lakabiratani illa alal khashi'in. An fahimta ko? Doka da haƙuri da sallah ba kowa ke iya daurewa ya yi su ba sai mai tsoron Allah, saboda ana yin haƙuri domin Allah ne. Wali rabbika fasbir, to ba kowa ne zai iya haƙuri don Allah ba. Mutum zai iya haƙuri ne idan ya ga haƙurin ya zama dole. Shi yasa an ce haƙuri sai ce haƙuri ya zama dole, an ce haƙuri sai ce ya za mu yi, wannan bai haƙuri ba. Wanda zai yi haƙuri shi ne wanda zai yi wasbir wa ma sabruka illa billah, kai haƙuri saboda Allah. Fasbir sabran jamila, kai haƙuri, haƙuri mai kyau. Fa sabrun jamil, zan yi haƙuri, haƙuri mai kyau, a haƙurin da zaka iya ramawa, ba haƙurin da ya zama dole ba. To wannan shine Allah ya ce ba kowa ke iya irin wannan haƙurin ba illa alal khashi'in. To ballantara kuma sallah. Ina fata mun fahimta. Wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in, ita sallah tana da tsanani da nauyi sai dai ga masu tsoron Allah. Illa alal khashi'in, wannan kalmar ta al-khushu', muna yawan jin ta al-Qur'ani, amma muna jin tana da kha'u, amma ba ita kadai ce mai wannan ma'anar ba mai kha'u. Akwai al-kha'u na al-khawfu ya khafu na rabbahum, akwai kuma al-kha'u da take zuwa irin wannan illa alal khashi'in. Sannan kuma abun nan alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sannan akwai kuma al-khush, akwai kuma al-khashyatu, ita ma kha'un, kuma duk malan sai yana kama da daya. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su al-azab, kaga yakhshawna tsoro, yakhafuna tsoro, to wanne ne daya zamu dauki, wanne ne ma'anar? Malamai suka ce waɗannan kalmomi, kalmomi ne idan suka haɗu a wuri ɗaya kowace da ma'anarta, amma idan suka rabu to kowace tana ɗaukan ma'anar sauran. Amma al-khashyatu akhassu min al-khushu' wal khushu' akhassu min al-khawf. Idan an ce al-khawf shine tsoro, ina magana akan tsoron Allah fa, al-khawfu min Allah tsoron Allah, al-khushu'u min Allah tsoron Allah, al-khashyatu fillah shi ma tsoron Allah. Amma menene bambancin su? Duk kana ganin su a Qur'ani. Abinda malamai suka ce shine kowace da ma'anarta, kamar da Ibnul Qayyim a cikin Ilamul Muwatti'in da waɗansu wurare yake nuna bambanci tsakanin waɗannan guda uku. Al-khawfu min Allah tsoron Allah shine shu'urun nafsi bin naqsi wal alam min tawaqqu'i wuqu'il makruhi min Allah ta'ala. Shu'urun nafsi bin naqsi wal alam, rai yaji yana da tawaya, yana da rauni, sannan kuma rai ya rinka jin radadi a zuciyarsa sakamakon yana jin tsoron kar Allah ya masa wani abu da ba kyau, da baya so, ko a nan ko a can ko a duka biyun. Wannan shine al-khawfu min Allah, mutum yana tsoron Allah kenan. Shi yasa Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni, wannan Allah abin tsoro ne. A baya ma mun ji Allah madaukakin sarki ya ce wa iyaya farhabun, wanda shi ma ma'anansa wa iyaya fakakun. Doka tsoro wanda zai sa kana jin zuciyarka ta karaya, kuma kana jin cewa ta yiwu fa Ubangiji ya maka abin da baka so, doka gara kai yadda yake so don kai ma ya maka yadda kake so. Wannan shine al-khawfu minallah, al-khushu'u minallah. Wannan shi kuma illa alal khashi'in, shi asalin ma'anansa yana zuwa da ma'anan as-sukun, shine ka ji ka nutsu a gaban wanda ya kamata a nutsu a gabansa. Shi yasa Allah ya ce wa khashatil aswatu lirrahman, kaga wa sakanatil aswat, dukkan kowa zai shuye kurum ana jin Allah, ana jira sai abin da yake. Wannan ba al-khawfu bane kada, ya karu akan al-khawfu. Al-khushu'u shine kana jin tsoro kuma kai shiru, don wanda yake jin tsoro yana iya kururuwa idan al-khawfu, yana jin tsoro kuma yana ihu, tsoro ya sa shi ihu. Amma idan ya kara gaba zai shiru kuma ya kurum ya kasa magana. Ai tsoron da aka yi shiru yafi tsanani akan tsoron da ake ihu, wanda dukkan yana ihu da sauki. Amma in tsoro ya tsanani kana shiru ba ma zaka iya magana ba, shi kansa magana ma tsoro kake ji. Wannan shine al-khushu', shine illa alal khashi'in, shi ma'anansa shine al-khawfu minallah ma'a shu'urun nafsi bil khudu'i wat tazallul li'azamati llahi ta'ala. Sannan na uku wanda ya fi su duka shine al-khashya, shi kuma yana kasa da shi kuma akhassu min al-khushu' wa akhassu min al-khawf, shi kuma shine tsoro wanda yake cike da fargaba da kuma kwadayi. Ana fargaba, wancan mai al-khushu' yana ta fargaba ne sai shiru, amma mai al-khashya yana fargaba kuma yana kwadayi. Ai abu biyun nan kafin su haɗu wa mutum ba kowa yake iya samu, yana tsoro kuma yana fargaba amma yana kwadayi a wurin. Kafin a samu wannan sai ɗaya, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Shi yasa Allah ya ce ba kowa ke iya masa irin wannan ba sai malamai, wanda suka fi kowa sanin sa kenan. Sauran gama garin mutane a can sama kowa yana yi wa Allah al-khawf, da wanda ya yarda da shi da wanda bai yarda da shi ma in ya ga bala'i zai yi al-khawf. Kuma shi ana iya yi wa Allah, ana iya yi wa wanda ba Allah ba. Shi yasa Annabi Musa da ya ga maciji ya gudu, Allah ya ce ya Musa la takhaf, kaga ashe tsoro ne. Amma al-khushu' shi kuma akhassu min wannan, an fahimta? To amma al-khashyatu shi kuma ba kowa ke yi ba sai annabawa, sai waɗanda suka san Allah ta hanyar annabawa. Shi yasa suka ce shi ne al-khawfu min Allah ma'a shu'urin nafsi bi'azamati Allah ta'ala ma'a shiddatir raghbati war-rahba. To wannan shi ne akhassu al-khawf, shi ne abinda yake komi zama wato matsatse a cikin babin tsoro. To shine tsoron da kai na ganin tsananin girman Allah, amma tsoron bai sa kuma ya cire maka kuma kwadayin abin da ke wurin sa ba, da kuma tsananin kaunarsa. Shi yasa waɗannan biyun su haɗu a zuciyar mutum ɗaya da wuya, sai wanda ya gama sanin Allah sosai, ya fahimci yaya Allah yake, wanda Allah idan an ji tsoronsa ba kamar yadda an ji tsoron wasu bane. Duk wanda aka ji tsoronsa ana gudu daga inda yake ne, shi kuma Allah an ji tsoronsa sai a gudu a koma wurinsa. Safirru ila Allah inna lakum minhu nadhirun mubin. To waɗanda suka gane waɗannan su ne waɗanda suke tsoron Allah na gaskiya. Shi yasa Allah ya ce wa yakhshawna rabbahum, suna tsoron Ubangijinsu. Wa yakhafuna su al'adab, shi kuma bai ce wa yakhshawna su al'adab ba, saboda al-khashyatu sai Allah kadai ake yi wa Allah. Don haka Allah madaukakin sarki yace wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, ita sallah ko kuma ita sallah tare da hakuri suna da wato nauyi, sai dai ga waɗanda suke tsoron Allah. Allah ka sa mu cikin masu tsoron ka. Mai Allah yace
alladhina yaqunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un.
Ubangiji madaukakin sarki ya fassara waɗannan masu tsoronsa da cewa su ne alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, su ne waɗanda suke da yaqini da tabbacin cewa su masu haduwa da Ubangijinsu ne. kuma suna da yaqinin cewa su zuwa gare shi za su koma. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, bima'ana sune alal khashi'in, masu tsoron Allah, masu tsoron Allah na gaskiya sune waɗanda suke da yaqini akan tashin kiyama, suke da yaqini akan haduwa da Allah, babu shakka akan wannan. Yadhunnuna bima'ana yuqinuna, dan yana kama da alladhina yu'minuna bil ghaibi, bayan Allah faɗi mutanen kirki, an gane ko, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, abin nan Allah madaukin sarki yace wa bil akhirati hum yuqinun, a can gaba suna da yaqini akan lahira. Kaga yaqinin su akan lahira shine ma'anan yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Wani zai ce to me yasa aka ce yazunnuna, kamar suna zato? A larabci kamar da Ibn Jarir al-Tabari yake cewa a larabci akwai kalmomin da suke ana kiran su zawatul afdad, kalma ɗaya ce amma tana da ma'anoni guda biyu kishiyoyin juna, kowanne Larabawa suna amfani da shi a matsayin abu ɗaya. Don haka zanna tana zuwa da ma'anar shakka na rashin tabbas, zanna tana zuwa da kishiyar shakkan shine tabbas ɗin. Ina fata an fahimta. Wannan yana daidai da yadda Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana yadda ake amfani da kalmar al-israr a wurin Larabawa. Ana ce asarra ya koye, ana ce kuma asarra ya bayyana. Shi yasa fasarar wa asarrun nadamata lamma ra'ul azab, sai ka ɗauke shi da ma'anar wa azharun nadamata, ko kuma wa akhfaun nadama, da koyewa da bayyanawan duka ɗaya ne. Ai a gaban Allah mutum baya iya koye nadamarsa, kaga ma'anar wa asarrun nadamata bi ma'anar wa azharun nadama. Sannan mutum kuma a gaban Allah zai iya, idan akwai ta nadama da ta dame shi, sai ya barta a cikin zuciyarsa tana damunsa, sai ya zama zuciyar ma Allah maɗaukakin sarki kana ji kamar zuciyar za ta fito waje saboda tsananin nadamarsa. To wannan shine ma'anar wa asarrun nadama. Kaga kalma ɗaya ta zo da ma'anar guda biyu kuma kishiyoyi. To haka ne wannan ma zanna. Don haka idan zanna siyaƙin ne ke iya nunawa, an fahimta siyaƙin ke iya nuna, ka gane wanda ake nufi. Ana nufi na tabbas, wana nufi na shakka. Kaga da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Ka san wani irin zato ake nufi nan? Na shakka ne. Da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Ya ce wa ma lahum bidhalika min ilm, ba su da sani. Me kenan kishiyar sani? Shakka ne. In hum illa yadhunnu. Haka kuma da Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu katiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism, har yace ma laifi ne. Kaga wani irin zannu kenan anan, bi ma'ana shak wa adamul yaqin, rashin tabbas kenan. Haka kuma zannu yana zuwa da ma'anar tabbas. Da Allah maɗaukakin sarki ce in mutum mala'ika ya zo masa kalla idza balagati taraqi, an riga an jawo rai har ya zo zuwa wuya, zuwa makoshi, kalla idza balagati taraqi wa qila man raq, ana neman waye mai magani, a nemo wannan likitan, a nemo wannan kariya mutu, a sa oxygen, a masa allura, a masa wane ne, a sa life support. Wa qila man raq, ina mai magani, ina mai ruqiya, kowa ya zo ya gwada nasa. Wa zanna annahu al-fira, shi wanda yake wurin ya tabbatar cewa tafiya za a yi. Ku kuna ta kokarin nemo mai wane ne, a sa wane ne, a sa wane ne, shi ya tabbatar tafiya zai yi, wannan likita da ake kawa ba zai iya kara masa komai ba. Kaga zanna anan tabbas ne ko shakka? Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqu llahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'iznillah wallahu ma'as-sabirin. Wannan wani iri ne? Tabbas ne. Yazunnuna annahum mulaqu llah, suna da tabbacin cewa za su haɗu da ubangijinsu. Wara al-mujrimuna an-nara fa zannu annahum muwaqi'uha, Allah ya ce a ranar kiyama mujrimai masu laifi kafirai za su ga wuta, idan suka ganta za su tabbatar cewa sai sun shiga. Kaga wannan zanna anan bi ma'ana aykana, an fahimta ko? Inni zanantu anni mulaqin hisabiya, ni na tabbatar zan samu hisabina daidai da aikin da na yi. Wannan duka azzannu bi ma'ana al-yaqin. Ina fata an fahimta. Don haka wanne ne yake gaskata yazunnuna annahum mulaqu rabbihim anan? Kaga ma'anar tabbas, waɗanda suke da takankancewa da tabbacin cewa lallai su masu haduwa ne da ubangijin su, wa annahum ilayhi raji'un, kuma suna da takankancewa cewa lallai zuwa ga ubangijin su za su koma. Dukkan mun nan zuwa ga Allah za mu koma. Allah madaukakin sarki ya fara yin mutane tun kwaya daya. Adamu alayhi salam, khalaqakum min nafsin wahida, daga baya wa khalaqa minha zawjaha. Allah madaukakin sarki ya halici na biyu, ta biyun ita ce mace. Amma Allah ya ce wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, sai Allah ya watsa mutane kuma da yawa maza da yawa mata. Ga muna a cike da duniya da kadan da kadan da kadan ana yi, kuma kullum karuwa population din yake daga ran da Allah ya fara. Duk da ana mutuwa, yawan haihuwa yafi adadin mutuwa. Yawan waɗanda Allah ke barin su su zo yafi waɗanda Allah ke cewa su koma. Shi yasa population din kullum yake zama yana karuwa. Inda ba haka ba, da yawan ratio karuwa shine yawan ratio raguwa, da ba kowa a duniya a yanzu. Da Annabi Adam da yazo sai koma, ka mu magana ta kare. Da shi da Hawwa'u sai su koma, magana ta kare. Amma kafin su koma, ƴaƴan su suna nan. Kafin ƴaƴan su tafi jikoki suna nan. Sannan an zo kuma kadan kadan ake tafiya. Amma a haka wallahi wata rana zaka samu ban kasa babu kowa. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha. Allah ya ce na tabbas mu ne zamu gaje kasa da wanda ke kanta. Duk wanda yake kan kasa zai koma karkashin kasa, sai zama babu kowa sai Allah. Shine wa annahum ilayhi raji'un. Dukkan mu zama kar mu ga cewa tunda ana ta kara yawa, ana ta kara yawa, kuma projection din duniya daga nan zuwa 2030 zai zama duniya za ta kai biliyan 9 zuwa 10, yanzu ana biliyan 8. Projection din zuwa 2050 za a iya kaiwa kaza. Najeriya za ta zama ita ce tafi kowace kasa yawa a duniya, ana gani ba 2050. Da haka da haka, wannan abin da dan adam ke gani ba zai sa ya zama kuma ran da Allah ya zo kwashe mutane, a kwashe kowa da kowa ba. Akwai lokacin da Allah zai ce duk wanda yake kan kasa ya bar ta dama ta saci. Shine ma'anar wa annahum ilayhi raji'u. Dukkan mu mu rinka tuna cewa idan lokacin da wani abu yayi zafi sai ka tuna to ai daga wurin Allah ake, kuma a gare shi za a koma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk lokacin da abubuwa suka yi dadi, kaga abubuwa sun bubu maka, sai ka tuna cewa fa za a koma zuwa wurin Allah. Wannan abin da kake ji mai dadin zai tsaya, zaka koma inda ko dai a ci gaba da jin dadi a tsora a can, ko kuma a shiga wahala, ko kuma a hada duka biyun, ka sha wahala daga baya ka sha dadi. Don haka kai zaka zaba wa kanka wa annahum ilaihi raji'un. Kowa ya tabbatar da cewa dukkan mu zamu koma zuwa wurin Allah. Allah ka bamu kyakkyawan karshe. To waɗannan ayoyi biyu da muka karanta suna karantar da mu waɗansu fa'idoji ga kaɗan daga cikin su. Na farko daga ciki shine al-isti'anatu bis-sabr. Allah ya umarce mu da cewa mu rinka neman taimakon sa ta hanyar hakuri. Tunda Allah ya kawo fi'ili amri anan, ya zama wajibi ne duk wanda yake neman taimakon Allah to nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri. Ba a neman taimakon Allah ta hanyar ayi fushi da Allah. Kana so ka warke bayan Allah ya jarrabe ka da ciwo, kuma kana fushi da Allah, kuma kana gani an sha magani ba a warke ba, an je asibiti kaza ba ayi ba, sai mutum yana jin cewa wai shi ne yayi wa Allah ne. Wannan yana daga cikin babban kuskure da dan adam ke yi na yake saba wa wannan aya wasta'inu bis-sabr. Kana neman taimako a wurin Allah kuma kana fushi da shi, kana neman taimako a wurin Allah kuma kana nuna na masa zato. Duk wanda yake so Allah ya taimake shi, to ya hakuri da shi, kuma ya hakuri da hukuncin sa. Shi yasa malamai suka ce hakurin da zai iya sa Allah ya ji kukanka yana da sharuɗa. Al-isti'anatu bis-sabr an-nafi', neman taimakon Allah da hakurin da zai yi amfani. Alladhi yanfa'u sahibahu huwa alladhi tawaffara fihi ash-shurut, shine wanda wato waɗansu sharuɗa suka tabbata akai. Na ɗaya daga cikin sharaɗin shine an yakuna khalisan liwajhillah, mutum ya hakura saboda Allah. Allah ce wali rabbika fasbir, duk wanda ya hakura
saboda wani dalili ba saboda Allah ba. Ya nemi wata kujera Allah bai bashi ba, sai ya hakura saboda an ce ya hakura daga baya za a bashi. Waɗannan da yawa suna iya faɗa daga baya ba za su cika ba, suna iya faɗa suna da niyyar cikawan daga baya Allah ya kwace ba su samu damar yi ba, amma in ka hakura da Allah fa za ka baya karewa. Don haka idan mutum zai hakura, ko da zai hakura da rarashin wani, to ya fara hakura da Allah idan yana so ya samu lada. Idan wani ya baka hakuri sai ka hakura don shi kadai, to baka yi laifi ba, amma baka shiga cikin wannan ayar ba don baka da lada komi. Ina fata an fahimta. Baka shiga cikin wasta'inu, baka nemi taimakon Allah ba, ka hakura don wani ne, don haka wanin ka je baka. In Allah ya kaddara zai baka sai ya baka, kamar yadda yake ba wa kafirai, duk wa ai suna gogwarmaya sai Allah yana basu, sai zama kokarinka da gogwarmaya ka ci za ta iya sa ka samu, amma ba wai Allah ya baka ta hanyar cikonsa ba. To kuma ba dole ne gogwarmaya ka da kokarinka ta fita wani ba, in wani ya fita sai iya daukewa ya barka. Sannan ba dole ne gogwarmaya ka ta yi daidai da wayon wani ba, don wani ya hada da gogwarmaya kuma ya hada da wayo a ciki sai fika. Ba dole bane da gogwarmayar ka da wayonka ya kai farin jinin wani, wani da gogwarmaya da wayo da farin jinin duk ya fika. Don haka da amma abinda za ka yi ka magance matsalarka shine wasta'inu, ka nemi taimakon Allah bi sabr, ta hanyar ka yi hakuri domin sa, shine wali rabbika fasbir. Mun fahimta? Hakuri wanda yake amfanin dan uwansa mai neman sa a wurin Allah shine wanda cika sharadi na biyu, ya zama mutum ya yi haƙurin a lokacinsa ba sai daga baya ba. Ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wata baiwar Allah aka yi mata mutuwa, sai ta zauna a jikin kabarin tana ta sharba kuka, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kanta ya ce, ki haƙuri baiwar Allah, ki nemi lada a wurin Allah, ki haƙuri. To ka san abin da ya same ni ne, inda kai ne abin ya same ka da kaza kaza kaza, mutane suna ce ai hakuri, ba ku san wane ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya barta. Sai da ta gama shirmenta sai aka ce mata, kin san waye da zai ke miki magana? Ta ce a'a ban sani ba. Aka ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Matan nan ta ce ta shiga uku, ta tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman tuba. Ya rasulullahi, ai ban san kai bane, ai kaza, ai ba sai kin san waye ya ga miki gaskiya ba kafin ki karba. Sai ce innamas sabru inda sadmatil ula, ai hakuri a bugun farko ake yi, lokacin da aka buge kan nan. Amma duka ai ya dan sauka, wani hakuri zaki yanzu kuma? Lokacin kin buga kin ga kamar zai dawo. Ai wani idan aka masa mutuwa sai ga yana jijjiga gawar, yana gani kamar zai dawo, a wannan lokacin ne ya kamata ya hakuri. Amma in ya gama jijjigawa ga bai yi ba, aka nade a likafani, aka je aka binne ya ga an kwana, daga baya sai ce bari in yi hakuri. Wannan yayi aikin banza. Baka a lokacin da abin ya same ka, anan ake hakuri, kuma anan ne ake gane mai hakuri. A lokacin da aka zo maka da labarin, ku tuna da annabi Yaqub alaihi salam, a daidai lokacin da ƴaƴansa suka zo suna gaya mata cewa an kashe dan, kuma kura ta cinye shi, kuma a lokacin ya gane ƙarya suke yi, amma a lokacin ya ce fa sabrun jamil, zan hakura hakuri mai kyau. A lokacin fa fa sabrun jamil. Don haka sai ya ce wato zan yi haƙuri. Idan mutum yana so ya haƙurin da zai yi amfani, to kar ya bari sai ya yi latti kafin ya haƙurin, ta yanda ya ga dama go no go. To wannan kuma ko ka yi haƙuri ma ko baka yi ba, isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Sharaɗi na uku kafin haƙuri ya yi amfani shine ya zama kafin a yi haƙurin babu gazawa, bayan an yi haƙurin kuma babu fushi da kuma yawan kuwa. Bi ma'ana Allah yasbaqahu ajizun wala ya'tibahu sakatun wala jaza. Kar mutum ya yi haƙuri bayan ya gaba zai iya bane. Wani ya maka wani abu ka ce wallahi sai na rama, wallahi sai aka ce kai haƙuri, ya ce wallahi in ban haƙura ba kaza nake, ai in ban rama ba kaza nake, haka ka san wani yake. Sai da fito za a dafu sai ga wancan din yayi sai sai sauka, aka ce yaya ce na haƙura. kaga wannan aikin banza ne Allah ya tabbahu ajr ya zama ba ka gagara bane yasa kai hakuri kace wallahi abinda aka yi mun sai na kai ka kotu wallahi sai mun yi shari'a da ake kai hakuri ba sai kai shari'a da ku je ku sulwanta ce inna sai na nuna masa gazawar sa in kudi na aiki sai na kaza ka sai kuma kudi na zai kare sai je fara sai ga kudin zai kare kuma ga wancan din alamar zai ci nasara a kansa sai ce na zai iya hakura duka zo mu yi sulhu wannan shine Allah ya tabbahu ajr in dai mutum ya ga ba zai iya bai hakura bai da ladan komai sannan kuma bayan ya hakura kare hakuri daga baya sai zira ka wallahi da na sani da ban hakura ba ya hakuran kaman ba zai iya ba daga baya sai ga ashe zai iya sai ga dama a wannan shi ma ba lada a wurin Allah wasta'inu bi sabr to dole ya tarzim ya zama kai hakurin lokacin da zaka iya ramawa kuma kai hakurin bayan kai hakurin ka gane cewa koda wato kar daga baya kai nadama akan hakurin naka sannan sharadi waɗannan sune sharuɗa guda uku waɗanda suke tabbatar da cewa mutum yayi hakuri saboda Allah kamana akwai ta fa'ida hakuri saboda Allah baya hana fa kuma kai kuka yawa yin kuka ba matsar ba shi yake hana a cewa ni da hakuri ba ko mutum ya ce ko mutum wani ya masa wani abu sai ya fada ya ce ni wallahi wane ya cuce ni sai a ce kai hakuri ya ce to ai ba dadi ne Allah madaukaki sarki bai hana kai kuka ba idan an maka la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim idan an cuce ka Allah baya ce a dake ka kuma Allah baya dukan ka kuma ya hana ka kuka idan Allah ya jarrabe ka da wani abu sai kai kuka to wannan kai daidai amma abin da yafi kyau shine kai kukan wa Allah kar kai kuka wa wani amma don kai kuka a inda kake ganin baka da karfi hawayenka ya zuba wannan duk bai sa a ce ka kasa hakuri ba kuma bai tauye maka ladan ka ba ina fata mu gane bambanci tsakanin wannan da sharuɗan da muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban sa wani wato lokacin da Ibrahim dan sa ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama yana kaunan wannan yaro Ibrahim saboda ba a taba ganin wanda ke kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman wannan yaron kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yazo Madina ba a haifu masa ba sai akan wannan yaro kuma ga yaro namiji saboda shaukin wannan yaro ana haifuwa yazo washi gare yace jiya an mun haifuwa kuma na sa wa yaron sunan babana Ibrahim wannan yaro ya fara girma har ya kai wata 18 kaga wata 18 ya kai yaye kenan mai yiwa ya kai yanda zai iya rarrafa ko ya dan taka in wannan ana son dauka a fitar da shi majalisa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan son rike wannan yaro ya fito kawai yaron ne yana wata 18 yayi dan zazzabi da hanki kawai sai yace gagarinku to aka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka hawaye yana zuba sai aka ji shi yana cewa innal qalba la yahzan haqiqa zuciya tana bakin ciki wa in innal ayna la tadma ido yana zubar da hawaye wa innal qalba la yahzan zuciya tana bakin ciki yace wala naqulu illa ma yurbi rabbana sai dai ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ya yarda wa inna ala firatika ya ibrahimu la mahzunun sai dai mu kan ba zan faɗi ba daidai ba tabbas na san ina bakin ciki akan mutuwanka ibrahim amma ma'anar wannan damuwa da nake yi yana daidai da faɗan annabi yaqub inna ma ashku bathi wa huzni ila allah hakurin da annabi ibrahim yayi yace fa annabi yaqub yace fa sabrun jamil ya sa bai kuka ba ya ci gaba da kuka har ƴaƴansa suke cewa taftau tazkuru yusufa hatta takuna haradan kana tattuna annabi yusufu har zai sa ka halaka au takuna minal halikin har zai sa ka zama tsoho tukub ko kuma ma ka halaka saboda tsananin kuka Allah ya ce kukan ya sa wabyadat aynahu minal huzni fa huwa kadhim yawan kuka sa har idonsa yayi fari wannan bakin yayi fari kaga wannan kukan da yake yi ya ce zuwa ga Allah yake yi kuka ya riga ya bar su da Allah to wannan ba laifi bane karka dauka wai don bakin ciki ya dabe ka sai ka bari bakin cikin ya taru har ya kashe ka wani lokaci idan mutum yayi kuka yana rage masa wata damuwar ina fata an gane shi yasa abun nan Umama yar Zainab jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana rike da ita a hannunsa ana zare ranta wannan abun ya jijjiga annabi sallallahu alaihi wasallama abun to sai yana gani tana bude baki yar kankanuwan yarinya sai ga yana hawaye sabai suka ce ya rasulullah ya kuma kai kuma kake kuka da kanka yace ai tausayi zai sa kana ganin mutum rai ana cirewa ai dole tausayi ya saka kai kuka to wannan kaga ba rashin hakuri bane ina fata mun fahimci wannan don haka don an yi maka ka fada don an yi maka kai kuka ba shi yake nuna baka da hakuri ba rashin hakuri shine ka kiyin hakuri ina fata an fahimta fa'ida ta gaba ita ce al-isti'anatu bis-salah neman taimakon Allah ta hanyar yin sallah neman taimakon Allah ta hanyar yin sallah wannan ayar ta nuna mana cewa ana neman taimakon Allah ta hanyar hakuri ina ne da ina ne idan kana so Allah ya baka kai hakuri Allah zai saka samu bi ma'ana ta ina ne ake isti'ana da Allah ta hanyar hakuri wuraren da ake neman taimakon Allah ta hanyar hakuri manya-manya abubuwa guda biyu ne na farko yana sa mutum ya samu abin da yake so a wurin Allah a nan duniya na biyu yana sa ya samu mutum ya samu abin da yake so a wurin Allah a lahira idan kana neman abu a wurin Allah na lahira sosai kuma ka matsaye baka to ka zama mai yawan hakuri yana sa Allah ya baka saboda Allah madaukakin sarki ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da hisabi ba duk abin da kai a duniya akwai adadin ladan da za a baka man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha idan sadaka ne kuma za a baka matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali jannatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha amma idan hakuri ne shi Allah bai fadi yawan ladan ba don haka in kana son lada mai yawa akan rabon lahira ka zama mai yawan hakuri yana sa Allah ya maka ciko da lada mai yawa wanda yawan ibadar ka kadai bai isa ya sawa maka wannan ladan ba abu na biyu shine yawan hakuri yana sa idan mutum ya shiga cikin sarkakkiya a duniya ya shiga cikin kunci a duniya to yayi hakuri kuma ya rinka tuna Allah cewa ya Allah na hakura saboda kai na fata an fahimci wannan wannan yana sa mutum ya samu fita daga kunci wa abin da nake nufi shine ɗaya daga cikin hanyoyin fita daga kunci ba shine gogormaya ba kai ta gogormaya kai ta activism har ku samu ku tunkuɗe matsalar ku a ƙasa ko a gidanka ko a ƙarƙashin wani idan baka da yanci na biyu yana daga cikin abin da yake iya sa a samu fita daga kunci shine ka je neman taimakon wasu waɗanda suka fi ƙarfin wanda ya fi ƙarfin ka su kwatan maka haƙƙi ai wannan ya halatta na uku yana daga cikin hanyar neman fita daga cikin kunci shine kai ta addu'a kai ta roƙon Allah haka ne to ko baka yi waɗannan guda ukun ba ko baka yi addu'a ba ko baka nemo taimakon kowa ba sannan kuma ko baka yi gogormaya da kanka ba idan ka ga abu ya fi ƙarfinka kuma an cuce ka akan dukiyarka an cuce ka a siyasance an cuce ka a butuncinka an cuce ka a addininka to ka yi hakuri ina fata an fahimta ka koma ga Allah ka ce ya Allah na hakura saboda kai ka jira wallahi za ka ga abin mamaki shi wannan ka malamai suka ce ko baka yi addu'a ba domin addu'a babinta daban da Allah ya ce wasairin bi sabr sai ce wassala kaga in ya zama addu'a wancan daban amma as-sabr shi kansa da kansa yana kawo taimako daga Allah me dalili shine Allah madaukakin sarki yace wa awrathna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru Allah ya ga mana wahalar da banu Isra'ila suka sha a hannun Fir'auna, amma Allah bai gaya mana wato banu Isra'ila sun yi ta addu'a ba, bai gaya mana sun yi ta gwagwarmaya ba don sun san an fi ƙarfinsu, amma sai suka yi haƙuri. Za ka ji ayoyi da yawa da inda annabi Musa alaihi salam yake gaya wa mutanensa ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, isbiru innal arda lillah, ku yi haƙuri, ƙasar nan ta Allah ce. To Allah ya ce suna cikin haƙuri ko sai Allah ya kawo agaji, suka yi wasta'inu bisabr, sai Allah ya ce sai Allah ya gadar, ya kashe Fir'auna da mutanensa, kuma ya gadar musu da mulkin Fir'auna da ƙasarsa gaba ɗaya. Ina fata mun fahimci wannan. Don haka haƙuri yana sa ka fita daga kowane irin ƙunci. Duk ƙuncin da za ka shiga ba na tsammani zai kai ƙuncin ƙarƙashin Fir'auna. Duk tasku da zalunci da mulkin danniya ba na tsammani za a yi irin na Fir'auna. Don a yanzu a duniyan nan ba wanda ma ya isa ma duniya ta bar shi ya yi irin mulkin Fir'auna kuma ya zauna lafiya. Ba zai yiwu ba ne. To amma a irin haka Allah ya ce, haka Allah da kansa, akwai ƙoƙarin annabi Musa da jama'ansa a kan maganar halakar Fir'auna? Ba abin da suka yi, guduwa za su yi Allah ya kashe shi a gabansu. Ba abin da suka yi, ba su yi yaƙi ba, ba su taɓa kowa ba, Allah ya yi da kansa. Don haka idan haƙuri zai iya fitar da banu Isra'ila, haƙuri zai iya fitar da kowa ma. Sannan abu na uku shine duk wanda yake son mulki a wurin Allah ya yi haƙuri, Allah zai ba shi mulki. Ɗaya daga cikin hanyoyin samun mulki shine a yi maka ba daidai ba ka haƙura, a danne ka ta nan ka haƙura, ka ci gaba kuma da gwagwarmaya amma ka haƙura, kar ka ɗauka cewa zallan ƙoƙarinka zai iya sama maka. Ka haƙura kuma ka haƙura saboda Allah, wallahi yana iya sa a samu. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah ce Musa sun zama shugabanni ne saboda sun yi haƙuri, wa kanu bi ayatina yuqinu. Don haka haƙuri yana iya sa mutum ya samu mulki. Sannan kuma ana isti'ana a wurin Allah da sallah. Wannan ayar ta nuna mana idan kana da damuwa da kake nema Allah ya biya maka, to kai sallah. Damuwa ce ta addini, abubuwa sun ci kurkuɗe. Damuwa ce ta duniya, an shiga cikin ƙunci da wahala, to ka tashi ka yi sallar farilla, ka roƙi Allah a cikin sallar. Sannan bayan wannan kuma kayi sallah, sallar da malamai suke ce mata salatul haja. Ita wannan salatul haja ta tabbata ne a wurin waɗansu malamai waɗanda suka dogara da hadisin da Imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito, Allah ya yi rahama a gare shi, a cikin al-Musnad. Kuma malamai da yawa suka hassana wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin hadisin Abu Darda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawadda'a fa asbagha alwudu thumma salla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'al mu'ajjalan aw mu'akhkhara. Yace duk wanda wani abu ya dame shi sai tashi yayi alula, cikakkiyar alula, cikakkiyar alula ta nutsuwa, sannan mutum sai ya tashi yayi nafila raka'a biyu. Wanda a wani hadisin annabi sai ya ce la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, wanda yayi sallah saboda Allah bai tuna kowa ba sai Allah, ya idan da sallarsa. Wannan sallar ana ce mata salatul haja. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tahu Allahu ma sa'al, duk abin da ya roka Allah zai bashi. Shi yasa mutane da yawa da suke cikin wata damuwa da kunci ta yawa a gare su, shawarar da zaka ba mutum akan madadin mutum ya je ya roko, ko ya je ya shiga wani wacece, ko ya shiga wani abin da zai taɓa mutuncinsa, ko ya asarar dukiyarsa, ko ya asarar wani abu nasa, shine ba abin da ya gagari Allah. Allah yana jin ka kamar yadda yake jin kowa, Allah zai iya amsa maka kamar yadda zai iya amsa wa kowa tashi cikin dare musamman a cikin sulusul laylil akhir kayi alola ka tashi kayi nafila raka'a biyu ni tsatsau raka'a biyu ka sa goshinka a ƙasa ka ce ya Allah ina neman abu ya Allah ina neman tsari a tsare ni ya Allah ina neman kariya a kare ni ya Allah ina neman abu kaza ka ban wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a atahu Allah ma ta'a duk abin da ya roka a wurin Allah Allah zai bashi Ibn Jarir ne tabari a karkashin wannan aya ya ruwaito wani hadisi wanda Albani ya inganta hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayan hadisin cewa na Abu Hurairah da cewa duk lokacin da wani abu ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadi'a ila salat kawai sai je yi sallah sai samu waraka nana Aisha tace in dai annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wata damuwa ta da kawai sai sauri sai fara sallah sai samu maganin matsala to haka kai ma sai wani ya zai cewa annabi abu kaza ya dame ni abu kaza ba ana da annabi yace je kai sallah yana zuwa yayi sallah kafin aiwa dai ne ya zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bukata ta biya ya rasulullah saka wannan wato ladani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kowace bukatar ka wasta'inu bis-sabri was-sala ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar hakuri da sallah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin sallah tana da nauyi sai dai ga masu tsoron Allah Allah ka saukaka mana sallah abinda muka faɗa dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fai mana wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.